Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Wata yarinya ta bi da ƴan Boko Haram suka sace shekaru 7 da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan makon, inji gwamnan jihar Borno jiya Asabar. Sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke-koke daga kasashen duniya da kuma ya dauki hankali a kafafen sada zumunta da taken #BringBackOurGirls. Sojoji sun mika Hassana Adamu tare da ƴaƴanta biyu ga gwamna Baba Gana Zulum a jiya Asabar, mako guda bayan da ofishinsa ya sanar da cewa an kubutar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su tare da mika ta ga iyayenta. Hassana, kamar ƴar Chibok din da aka kubutar, ta mika kanta ga sojojin Najeriya, inji ofishin gwamnan. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin karin wasu sojoji 1,000 baya ga 3,000 da aka umarce su a farkon wannan makon da su je Afghanistan don taimakawa wajen kwashe ma'aikatan Amurka da sauran kawayenta daga Kabul, yayin da mayakan Taliban ke kara kusanta babban birnin na Afghanistan. Sanarwar Biden na zuwa ne yayin da 'yan Taliban suka mamaye galibin kasar, inda suka kwace manyan biranen larduna 24 daga 34 na Afghanistan a cikin makon da ya gabata. Hare-haren masu tayar da kayar baya sun kai ga kwace wasu birane jiya Asabar, ciki har da birni na hudu mafi girma a arewacin Mazar Sharif. Mamayar ta haifar da fargabar farmakin da ake shirin kaiwa Kabul, inda kasashen yammacin duniya ke ta kokarin dauke 'yan kasar su. Adadin waɗanda suka mutu a Haiti bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 ta tashi zuwa aƙalla 304 a jiya Asabar, inji hukumar kare fararen hula ta ƙasar. Ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa, kuma an samu ɓarna mai yawa, inji hukumomi. An kuma ce an samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa. Girgizar ƙasar ta afka a kusa da garin Petit Denifel, kimanin kilomita 125 yamma da Port-au-Prince, babban birnin ƙasar. Ta yi zurfin kilomita 10 a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Firaminista Ariel Henry, wanda ya hauka ragan mulki makonni 3 da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise, ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun ce an kai hari kan wata babban mota a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa na Pakistan a yammacin jiya Asabar, inda aka kashe akalla mutane 9 tare da raunta wasu 9. David Axbar Riaz, wani babban jami'in 'yan sanda, ya ce sama da mutane 20 ciki har da mata da yara da ke cikin motar suna dawowa ne daga bikin aure lokacin da harin ya faru. An kashe mata 5 da yara 4, inji Karal Abasi, likita a babban asibitin Karachi. Riaz ya ce binciken farko ya nuna cewa maharan sun bi babban motar, sannan suka jefa gurnati na hannu da wasu ababen fashewa a gefen motar. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take, ba a san musabbabin tashin bom din ba, duk da cewa 'yan sanda sun hazarta kawar da rikicin addini. Jiya Asabar, sakamakon farko na zaben shugaban kasar Zambia ya nuna 'yan takara adawa Hakainde Hichilema ke kan gaba a cewar hukumar zaben. Sakamako daga larduna 31 cikin lardunan Zambia 156 ya nuna Hichilema yana kan gaba da Edgar Lungu da kuri'u 449, shi kuma Lungu yana da 266. Hukumar ta ce zuwa ranar Litinin take shirin bayyana sakamakon ƙarshe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan tattauna Najeriya da kalubalen ƴan aware. A makon da ya gabata, ƙwararru sun bayyana ra'ayoyinsu a game da darasin, kuma mun ji cewa ƴan ƙungiyar Ohanaezen Digbo da ƴan Afenifede da aka gayyata ba su samu halartar zaman zauren ba, a bisa wasu dalilai da suka jibanci tsaron rai. Yau, za mu ci gaba da muhawara. Zan kuma miƙa na'urar magana ga jami'i na gaba. Bismillah.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Injiniya Ahmad Zakarin Guroje, ni shugaba ne na kungiya mai zaman kanta da ake cewa African Patriot for Peace and Center for Unity. Muna amfani da wannan kungiya wajen tabbatar da ganin mun ba da gudumawa wajen taimakawa gwamnati da kuma taimakawa kanmu mu kanmu wajen tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. To akan wannan mauludin da muke ciki muke kai, zan yi magana akan ra'ayina a matsayina na cikakken dan kasa na kasar Najeriya akan abin da yake faruwa na lamari da kasar nan take ciki. Kamar yadda Hajiya ta faɗa, sanin kowa ne akan cewa akwai bangare da suke bukata ta yanke domin ta samu kasan kanta. To wannan lamari ne wanda ya dauki lokaci mai tsawo. Zan iya cewa sun dauki kusan yawan shekarun da Najeriya take da shi suna neman su yanke, ba sabon lamari bane. Kuma duk wani abin da dan adam zai yi na shekaru sama da 50 kuma bai fasa ba, bana ganin akwai wani lokaci da za a same shi ya fasa wannan abin da yake nema. Saboda haka ya kamata a ce iyayenmu da kuma gwamnati ta zauna a natse ta fuskanci lamarin nan domin abin ya wuce misali. A yawanci nan bangaren arewa, ba wai arewacin Najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan sa yanke ba. Ni ina ganin soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a, domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a, mun san darajar jama'a. Wannan shine dalilin da yasa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba, ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba. Saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba, to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah. Babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10 shekara 20 wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba, za a ci gaba da shi tun muna yara ƙanana. Bana mantuwa an fara yakin basasa a Najeriya a lokacin ina dan yaro karami mai shekara 5, kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu bane sai wannan lamarin da muke fama da ita. A dalilin wannan son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu, suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane, manyan mutane a Najeriya. A nan arewa mun yi asaran su Sardauna, su Tafa Balewa, wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta koma ta zama irin abin da ta zama, ya mai da mu baya. Duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne, muka danne muka ce mun yafe musu domin a zo a zauna tare a ci gaba da kasancewa tare. To amma tunda har lamarin nan ya kai zuwa yanzu, kuma duk wannan abin da yake faruwa, manya-manyan mutane daga bangaren kasar Najeriya ta kudu musamman Inyamurai duk sun san abin da yake faruwa, kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi, ba wai akwai wani wanda ba shi da ra'ayin su yanke din ba. Muna da majalisan tarayya, kuma a cikin majalisan tarayyan nan akwai Inyamurai da yawan gaske. Muna da abin da ake kira Federal Executive Council, a cikin su akwai Inyamurai da yawan gaske wanda suke aiki da shugaban kasa. Babu wani daga cikin su wanda ya taba tashi yace kai wannan abin da kuke nema ba abin da zai yiwu bane, kasan nan ba za ta taba rabuwa ba, mu ba mu tare da wannan abin. Suna nan shiru idan suka zo cikin majalisa babu wani wanda ya taba tashi yayi magana da yake da tasiri da dan arewa zai ji yace lalle mutanen nan ba fa bakin su daya bane akan wannan lamari saboda haka ni ina ganin mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kace ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu wannan shine ra'ayina
muna cikin shirin na ita Hajiya Zainab Masha binti Jazi ta shigo zauren nan wanda shahararriya ce kowa ya san ta a kasan nan yanzu mu kuma wajen Nasura Aisha Sharif
to assalamu alaikum ni wannan abin ya zo da sauki saboda abin da shi injiniya ya faɗa ba wanda yasa ipolting abu ya ce ya rusa abin da ya faɗa in aka la'akari da abin da barista ya faɗa da ita Hajiya Madina Dauda barista ya ce sashi na 24 ya ce ko na nawa Najeriya ya ce abin da yasa aka yi kasa dan a zauna lafiya a samu walwala a kiyaye al'umma ba ta tsaro haka ya faɗa ko 14 haka ya faɗa ko section na 14 to sai zaman to wannan abin ya gagara ya faskara an ce saboda a zauna lafiya a ba a tsara mutane ake yin kasa to sai zaman to wannan abin ya rushe babu shi to ina kasar take kenan magana ta gaskiya abin nan na Biafra yau shekara 60 almost da fara shi kuma a kansa aka kashe mutum miliyan 3 da wani abu a Najeriya sannan daga 2017 zuwa yanzu an kashe sama da mutum 3000 ɗan arewa a kudancin Najeriya sakamakon wannan magana ta Biafra so da haka babu hikima ko hankali ko tunani a ce wai kundin tsarin mulki wai bai bada dama a raba a cire mutum a bashi dama sa ba tun dai da cewa akai an yi kundin tsarin mulkin da kasar ne dan mutane su zauna lafiya a cikin tsaro da walwala to wayannan abun guda ku duk sun gushe wata matsala ta zo ta gusar da wannan abun guda ku to menene hikimar a ce ba za a tsaya a duba wani abu da za a yi domin tabbata an magance wannan abun ba na farko kenan na biyun su rayuwar da ake a ƙasa a duniya magana ake ta demokradiya da magana ƴancin dan adam na rayuwa magana to idan har wannan ake magana dan me wani mutum zai zo ce shi ga ra'ayinsa ba shi bukatar zama tare da kai a ce sai an tirsasa shi zauna tare da kai ina ƴancin yake a nan gurin babu shi magana ta hankali duk wanda zai ce da kai wai ai maganar Najeriya sai ta zauna take sai ya ce da kai wai iyayenmu sun hada Najeriya bai kamata mu rusa ta ba wannan ba magana bace bature ne yazo ya hada mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history mu rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa yazo cikin mu ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikin mu shine ya hada mu dan amfanuwar kankin kansa sai zaman to haduwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba kuma duk mutanen nan su fada abu uku su ce da kai an marginalizing din su wai an yanke su ba su da dama to na farko kaje ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operating republic babu kasar da suka samu civil war aka bawa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya shekara 9 bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayya kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu Ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinadariya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa su suke tattalin arzikin kasa saboda haka bace wale rabin tattalin arzikin kasa a hannunsu yake to wanda yake rike tattalin arziki yace da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya saboda haka mu position din mu shine da a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su daga kasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayan su Ibo a Najeriya su kuri an raba gaddama tsakanin su bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da African Union su zabi Najeriya suke bukata ko ku Biafra suke bukata shine adalci kurin da za a iya mana mu mutan arewa in suka zabi Biafra a tattara a ba su kasar su su kasar su in sun zabi Najeriya to sai a zauna ai shar'i akan duk mutumin da ya sake dago maganar Biafra balle ya dau makani yake yakar gwamnatin kasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke burburin din wallahi ba za ta taba haɗi wa Najeriya da aini idanu ba so da haka ni bana goyen bayan a ci gaba da cewa wai iyayen mu sun iyayen namu ai ba a wannan tsarin demokradiyya suka dora mu ba ai parliamentary suka saka mu amma muka yadda shi muka canja currency muka canja national fahimtar muka canja flag so da ka dan me za a ce wannan ba a ce ba za a canja shi ba ni ba na goyon bayan wannan tsarin dole ne abin da ke bukata shine ga hammi hankali a zauna a canja tsari aiwa kasa foundation da za ta zauna lafiya wanda yake baya so bizi da zauna shi ba a bashi dama yaje kasarsa duk abin da ke so yaje ni matsayina kenan
kafin mu ci gaba da tattaunawa a zauren VOA ina so in dan yi gyara akan bayanan da injiniya yayi dazu lallai waɗanda ke daga shiyar kudu ko kudu maso kudu na wannan ƙasa da ke majalisa basu tashi a zauren majalisa sun yi suka akan wannan abu ba amma akwai mutum ɗaya cikin su wanda muka nemi ma ya zo wannan zauren a yau shine na farko wanda muka kai wa wasiƙa Senator Rochas Owele Okorocha amma sun sa hannu a takaddar amma kuma basu bi sawu su dawo su ce mana ko zai zo ko ba zai zo ba to ina ga mai yiwa hujjar da suka bada a dunkule a matsayin kungiya gaba daya shine abin da yasa basu samu halartar wannan zauren ba amma Rochas Okorocha makonni biyu da suka wuce muryar Amurka ta yi dogon hira da shi da ya fito ya suka akan batun warewa kasar Biafra ta ware daga Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa son wannan yunkurin kuma ya faɗa an gaya ma duniya ta ji
wato da kike magana ai su ɗan kudu shine ba su haɗe shi ba
kai to ai za mu kai gare ki Hajiya Zainab bin za mu kai gare ki zaki magana a hirar da muka yi da shi ya fito ya kushe dukkan abubuwan da Nnamdi Kanu da kungiyarsa suke yi a kudu kuma shi mutumin Imo ne duk da cewa an haife shi a Jos dan asalin Ibo ne shi to ya fito kuma yayin wannan fitacin kuma an yi rahotanni masu dama akan waɗannan bayanan da yi ina ga da kaman za a iya kai wannan bayani zuwa zauren majalisa ne a lokacin ne nake ga za mu iya sanin su waye masu goyen baya a majalisan waɗanda suka fito daga kudu ko kudu maso kudu da kuma waɗanda ba sa goyen baya to yanzu maganar kawai daga waje ake yin ta ba a kai ta majalisar ba bata taba zuwa majalisa ba wannan zancen to Malam Nas za a ba Nasura yana daga hannu yana son ya ce
amma mu ba shi dama ko mu wuce
eh
to din Allah da kai suka ba wa Maryam
so Hajja Madina ta alikin da nake so ne akan magana ka faɗa ta Rochas banda Rochas gwamnonin su ma sun hadda a fili da kungiya sun fada amma ba su ba sai bayan da suka ga mun shiga ƙara mun je kotu mun kai takarda majalisa mun ce muna so a yi musu referendum su a ba su kasar su sannan suka yi magana amma da tun da ake kashe mutanen ba su ba gwamnati kungiyoyin arewacin Najeriya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wato ni da sunana Maryam Muhammad Nasir ni tsohuwar ƴan jarida ce kuma yanzu ina cikin kungiyoyi na kare haƙƙin mata da ƙananan yara da lokacin da aka fara wannan hayaniya na ana neman Biafra da waye idan na zauna ne tunani sai in ce to wai me dalilin da yasa zamu ce a raba ƙasar nan zaman Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya bai fi mana a alaba akan mu zo mu zauna muna ta hayaniya sai in yi tunani in ce to ai Allah da kansa ma ya halice mu gaba ɗaya ne da baya so da sai ya raba mu wannan kabila wuri daban wannan addini wuri daban da sauransu to amma gaskiya tsakani da Allah yanzu na canza ra'ayi na akan wannan dalili na shine duk abin da arziki bai batsiya ba za ta yi shi ba an zauna mu a arewa muna neman a zauna lafiya a matsayin Najeriya ƙasa ɗaya amma kuma ƴan kudu ba sa so idan ba sa so wuce hanya ya kamata su bi suna da wakilan su a National Assembly sai su bi su samu wakilana su suka zabe su ba wani zaɓa musu ba mutanen su ne su suke magana da yawun su sai su same su su ce da su ga abin da suke so maimakon wannan tashin hankali da yaƙe-yaƙe da suke suna kashe mana mutanen mu kaman kuda kaman ba mu da haƙi a Najeriya kaman mu dinnan ba ƴan Najeriya bane dauko mu akai daga wani guri aka zo aka saka mu jama'ar Annabi za a ci gaba da zama haka ai mu Hausa muna cewa shiru-shiru ba tsoro bane gudun magana ne hakuri da muke yi a arewa ba wai ba za mu iya yin wani abu ba ko ba mu da bakin da za mu yi magana a'a al'adar mu ce ta arewa zaman lafiya da kwanciyar hankali duk inda ka ga ba are yana son a zauna lafiya to amma yau an wayi gari da an tashi dan tashin hankali dan kankani mutanen mu na arewa su ake targeting a kudu a kama su a kashe kaman kiyashi kuma abin babban abin takeici mu manyan mu na arewa suna zaune suna kallo sun sai kasa tashi shi wani abu akai su waye suka zabe su mu muka zabe su mun zabi manyan mu ina nufin gwamnatin mu na arewa don su kare mana haƙƙin mu rayuwar mu yancin mu dukiyar mu suna ji suna gani ake kashe mutanen namu sun nemi guri sun zauna me suke nema me suke ne muna son mu san wannan wani irin zama ne za a dinga yi ai kaman aure ne mace ta ce ba ta so dole ne mijin ya sata ta zauna ai babu lalle babu tilas tunda ƴan kudancin Najeriya sun ce ba sa so a koma ga majalisa ayi duk abin da ya dace ayi gyara a kundin tsarin ƙasar Najeriya ayi gyara a shigo da wannan magana ta idan kana so ka zauna idan baka so ka tafi
a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awalu Salihu da suka dauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri ku huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Binne. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Surajo.
To Malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne ni
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
to sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta sai da kati. Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane. Ina farawa ne daga 10,015 haka. Nan ba wani kwangararren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a.
To gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci ba ne. Ka gane yanzu zaka iya ka sai kati a can zaka iya ka sai katin naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma nan ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo nan in na fahimce ka kenan dai yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba.
Ya ba zan samu haka ba.
To birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu anan
eh menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Irai 11 FCDA
Irai 11 FCDA to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fahimce kake ne dai baka biyan kudin haya
a bana din
a shagon wani dan uwa kake zama
eh
kaman mallan kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to mallan yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na biyar
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
insha Allah da wannan sana'a nake daukan nauyin su
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale
Amaya Zing
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri